Mai sauraro sunana Abba Isa Muhammad a kan mita 88 da ɗigo biyar da lafiyar marar zamani, inda muke ɗauke da rahoto game da yadda majalisar malamai ta ƙasar jihar Kano haɗin gwiwa da wato sashen koyar da harkokin shari'a da nazarin addinin musulunci na jami'ar Bayero suka haɗa wani taro na wayar da kan limamai da kuma malamai masu da'awa game da mahimmancin harkokin tsaro da kuma yadda za su bada gudunmawa wajen inganta harkokin tsaron a mambarinsu na huduba da kuma yayin da suke gudanar da jawabi ga al'umma. Mun kuma fara zantawa da Malam Ibrahim Khalil wanda shine shugaban majalisar malamai ta ƙasar reshen jihar Kano kuma shugaban majalisar malamai reshen wato Arewa maso gabas. Da kuma zantawa da muke da shi a yayin wannan taro wanda ya gudana a ƙarshen makon da ya gabata wato ranar Lahadi da ta gabata a ginin tsohuwar jami'ar Bayero dake nan Kano. Malam Ibrahim Khalil, me za a bayyana wa al'umma game da mahimmanci ko makasudin wannan al'amari?
Babban makasudi na wannan taro shi ne la'akari da halin da duniya take ciki da kuma Najeriya musamman, cewa matasa da kuma jagoranci da shugabanci da kuma kwanciyar hankali da zaman lafiya da cigaba da kuma samar da wadata da aiki, waɗannan abubuwa su ne mahimman abin da aka samu, amma su zama ƙarƙashin karantarwa ta addinin musulunci, domin addini shi ne jigo wajen bayar da tarbiyya, kuma rayuwa in babu tarbiyya ba za ta yi kyau.
Farfesa ya yi wani batu cewar akwai buƙatar limamai da malamai wajen da'awa ko kuma yin huduba a mambarinsu na juma'a su dinga yin bayani da harshen Hausa fiye da harshen Larabci, kasancewar shi ya zama yi fahimta. Ya za ku wajen ganin hajjar ta guda?
Ya fara aikatawa kuma a hankali zai yi nisa. Kamar yadda kaje ka kashin Turai zaka ga haka limamai suke yi, kuma da addinin musulunci addini wanda yake tafiya da zamani kuma yake zamani sai ce. Da haka idan ya zama na cewa kawai za a fassara huduba ba a yi Larabci ba, ba zai zama laifi ba, kamar yadda ya yi Larabci ba a fassara huduba shi ko ba zai isar da saƙo ba. Babban makasudi isar da saƙo.
Kana kallon wasu tuna tsakwarkwarewar tarbiyya da kuma yawan masoyan aure. An saka wasu daga cikin wannan batutuwa a cikin wannan taro na aka yi. Akwai wani lokaci da aka kuma ware masa na musamman kasancewa shi ma babban al'amari?
Eh, burin mu shi ne cewar ko dai duk wata uku ko wata hudu ya zama na cewa ana yin wannan semina ko bita ko conference ga malamai da limamai da kuma raguwar al'umma, saboda a ƙara wayar da kan mutane kuma ga abubuwa sun yi layin da ya dace, domin tarbiyya ita ce rayuwa.
Akwai malam ga masu sauraro?
Akwai malam ga masu sauraro shi ne su fahimci addini yadda ya kamata. Idan babu addini to rayuwa ba za ta yi.
Yanzu kuma sai zan tawo mu da sauran ɓangarori da suka shafi wannan wato taro. Profesa Dinda suna ba ɓoyayye ba ne in sauraro da suna ji cikin cikin
to suna manar da to salamu alaikum da suna na Ahmad Mutal, ina kwadago a jami'ar Bayero a ɓangaren da sashi na koyar da addinin musulunci, wani ne shugaban a ɓangaren.
A takaice ne za a bayyana game da wannan taro ko kuma manufarsa da abin da ake so a ce.
Shi wannan taro alhamdulillah an yi shi ne domin wato wayar da kan limamai da kuma jan hankalin su dangane gudunmuwar da za su taka wajen abin da yake shafi wato ya shafi kawo tsaro a cikin wannan ƙasa, tunda limamai suna da alaƙa da mutane a tsanoyi kullum, suna da su a juma'a, da haka akwai gudunmuwa da za a gaba da kanwa. Da wannan ne ya sa Department of Islamic Studies sashi na koyar da addinin musulunci da shari'a da jami'ar Bayero ya gabari a kan gwiwa da wato majalisar malamai. Daman majalisar malamai kuma shekara 30 tana gudanar da wannan. To muna zuwa Jibu muna kaddamar da wato takardu da sauran bayanai. A wannan lokacin sai muka ga cewa bari mu jawo abin ma ya shigo jami'a. Da haka wannan lokaci ne na farko da aka fara kawo wato wannan jawabi shigo jami'a.
Ya kunshi iya malamai ne ko kuma daliban masallacin juma'a?
Eh, abin da ake shi ne akwai malamai masu da'awa da kuma wato limamin masallacin juma'a. Manufar ita ce wato dindindin malami mai masallacin juma'a yana da'awa, amma ba kowane ko mai da'awa ne da masallaci ba, da haka shi za su yi zama cewa aka ce to a yi da su. Manufar samuwa aka yi mutum ɗari aka niyya a samu daga malaman da masu da'awa da su. Manufar wannan ita ce saboda da ana yin su kawo su rola ma majalisar malamai suna yin shiru da kuma wannan taro ne kafin azumi cikin Sha'ban wato sati na ƙarshe na Sha'ban suke kafin azumi to sai izamo yanayin ya bayu ga saboda corona da sabarori ba ai ba sai muka nemi tallafin jami'a shugaban jami'a professor Sigir Adamu Abbas ya tsaya cewa ai to lalle ayi wannan abu ya kuma ba da tallafi na kowace fuska an ba da tallafi na kuɗi an ba da tallafi na wurin da za a yi an ba da tallafin aro an ba da wuta an ba da komai da za a yi
tunda kun yi magana batun tsaro an duka kallon sunan al'umma da suka shafi talbiya ko ko sai anan gaba musamman ta mata kuma yanayin auratayya da ake ciki
eh takardu da aka shirya za a yi kowace takarda da za ta alaka amma an duba yanayin talbiya sosai domin ai daga gudunmuwar da malaman za su bayar shine bayanai da rasu shi ta ba daga cikin kiran da ni na yi a cikin zane da rijiya cewa lallai zamani ya yi yanzu duk hudu ba za a ce yi da larabci to ya kamata mu dawo a dawo shi hudu ba ne mutane da hausa musamman a nan bangaren da ake jin hausa saboda ko da mazhabin malikiya babu wani dalili da ya hana don akwai dalilai da suke nuna da yawa daga malaman malikiya wasu da ke su wani kamar malamin da ake ce masa ibnu sauda yana faɗa cewa ita fa hudu ba ana so a addini da gargaɗi da mutane da jan hankalinsu ba wai an ce mana lafazin larabci an sa mana bauta ne sai mun larabci dole da haka babu wannan to da haka daga mun shi ne za su sanar da mutane ya kamata su kula da tarbiyya ya kamata da mutane ya kamata su kula da abin da zasu kar a zuwa tare mutane gari biyar misali bai fi 20 ne ko 30 suke ji to me aka yi kenan sai kuma da ake bukata a musulunci ba su samu shi sa ake wannan magana cewa wato Hausan ma a mai ta Hausan ma sai rabanci sai rabanci masu kula da su kula da su za su yi abu ba misali larabcin a hudu ba ta biyu kuma sai a yi fassara wa mutane an kawo dalilai daga mazhabobi da dalilai da wani malamai daban-daban da suke nuna cewa ya halatta a yi wannan
kusa da wannan shi ne karo na farko za ku gaba da shirya wannan taro da kami koko
eh wannan taro dai a jami'a a nan shi ne gashi ana yin sa a Mahmud Tukur a tsohon mazauni na jami'a kuma yadda muke samun alamu a jami'a za ta ci gaba da wato ɗaukar nauyi da tallafawa yadda muke ganin alamu insha Allah Allah ya san da samu wannan to zai zama cewa mun samu wuri kenan da mu ci gaba da domin a kai da jami'a da mu akwai alaka da ake share daga gown 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 town ko town gown shine gown wanda rigar da jami'a suke sawa town ko mutanen gari wannan alaka tsakanin mutanen jami'a da kuma mutanen gari inda zai zama to to babu kada alaka da kafi ka hada alaka da limamai wanda su suke magana da mutane a lokaci guda da ban ne da abin da ya shafa to shi yasa wannan insha Allah za a ci gaba da yi
mai sauraro ya so ji cikakken suna da matsayi da
sunan suna na Professor Muhammad Bangida Muhammad mataimakin sakatare na majalisar malamai ta kasa rishin jihar Kano
to me za a bayyana wa al'umma da kuma waɗanda ba su samu halarta wannan taro ba muhimmanci da kuma abubuwan da aka tattauna
to wannan taro shine irin sa na farko a tarihin majalisar malamai da ma tarihin jami'ar Bayero ta Kano taro ne wanda wato ya zama na haɗin gwiwa tsakanin sashen koyar da addinin musulunci da shari'a ta wato jami'ar Bayero da kuma majalisar malamai da shin jihar Kano sai kasance ta tattaro malamai ta bangare guda biyu domin a tattauna akan babbar matsala wadda take fuskantar al'umma a yau kuma shugabanni jagorori jami'an tsaro da kowa wannan al'amarin yana cewa mutane wato ko a kwaya shine al'amarin zaman lafiya da tsaro wace irin gudunmawa malamai za su bayar domin a tabbatar da wanzuwar zaman lafiya da tsaro a wannan ƙasa to wannan shine abin da wato aka tattauna kuma kasancewar su cewa an hada da jami'a da kuma cikin gari malamai shi aka ce ya maida shi wato na musamman turanci suna cewa wato an tattara cikin gari da kuma wato jami'a maimakon jami'a tana nan daban abinda take yi da rubuce-rubucenta da binciken ta amma kuma cikin gari al'umma ba ta jin tasirin wannan wannan dama ta mun samu dama da za a hada waɗannan wato guri guda kuma
waɗannan wanda suka halarci wannan bita me bukatun kwagare su kuma me ya kamata su yi su kuma
na halarta wannan taro wakilai ne limamai malamai daga kowace karamar hukuma a dauko daga kowace karamar hukuma mutum biyu daga cikin kananan hukumomi 44 da muke da su a nan jihar Kano to sakon da aka isar musu shi ne cewa a matsayin su na malamai jagorori suna da gudummawa mai karfi da za su bayar wajen fitar da mutane akan muhimmancin zaman lafiya yi musu jagora akan wato yin sulhu lokacin da aka samu rigima da kuma yi musu jagoranci wajen nika tallafi da gudunmawa ga mutane waɗanda suka shiga cikin hali na tsakani kayi wajen sun koma ƙananan hukumominsu su isar da waɗannan bayanai ga sauran limamai da malamai sannan kuma su yi jagoranci wajen tabbatar da waɗannan aikace-aikace waɗanda su ne za su kawo mana wanzuwa da zaman lafiya da wato kwanciyar hankali da tsaro a wannan jiha ta mu.
A ƙarshe makalar da ka gabatar da shi
to makalar da ni na gabatar ta liki ne akan makala wanda Professor Ibrahim Azam ya bushira ya gabatar akan zaman lafiya wato gudunmawar malamai wajen zaman lafiya da samar da tsaro to shikin abinda ke cikin wannan shine cewa lalle su malamai ya zama ne cewa sun sufi da kyawawan halaye da kyawawan dabi'u waɗanda aka san malamai magabata da su na biyu kuma cewa lalle malamai su gujewa duk abinda zai zama na kwaɗayi da sun duniya da kasancewa da kansu a gaban waɗanda suke ko masu kuɗi ko kuma shugabanni domin su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka su game da dukkan sassa na mutane to su riƙe wannan daraja da mutunci da ɗaukaka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su wannan shi ne ƙashin bayan abinda muka gabata. To a cikin shi wasu shawara na ba al'umma wajen tashi tsaye a ɓangaren neman ilimi da kuma bayar da gudunmawa a ɓangaren tsaro kamar yadda aka shirya wannan taro ya kunshi wannan al'amari.
Taron da na limamai ne da malamai za ka ga babban magana ita ce limamai su ja hankalin al'umma maza da mata da koma a yi ilimi. Yara su na iyayen su maza da mata sun shiga makaranta sai yaro ya shiga da sun makaranta amma yaro ya ga babansa bai dafa da makaranta ba abokin babansa bai dafa da ilimi ba duk mutanen su ba mai zuwa makaranta amma shi an ci sai ya tafi makaranta ya ji ya sha wuya ko kuma da dubuwa na aka bari su makaranta ba amma in ga iyayen su da safi sun tafi makaranta ba sun tafi ofis kafin su tafi kasuwa kafin su tafi aikin su shi ma zai so karatu in ga uwarsa ta tafi makaranta da ran asabar ko na lahadi wajen koyon karatu shi ma zai kula za ka mutane su san ne gaba ɗayan musulunci an gina shi akan ilimi wallahi duk san da mutum zai bi kanta in ba a ilimi shi ba aikin nan zai ci yawwa Allah ya ce fa alam kana la ilaha illa Allah hatta kalmar shahada ko an ilimi ba wani abu da ake sani malami ya rage shi wallahi ya hilu da an ya fa Allah ya ila da sai alam hukumar Allah fi ba shi da gurin shi ya aka tona aiki ko wani aiki ya so kunci Allah cikin kasuwanci ko take ya samu shi yake sai aiki ko da take zuwa ko mai yake ya san me Allah yake so a nan aikin nan sai Allah baya so ya manzo Allah ya tsara ya manzo Allah ya kana duk sai wannan shi ke yau
wanda ya gudanar da waɗannan ibadu ko kuma gobtar Allah ba tare da ilimi ba sai yanzu ya ji wannan kira kuma ilimin
sai ba hanyar gyara ba zama amfanin fadakar wakil mai imani da ya ci ta sai yau hanyar gyara shi ba tunanin gyara ba kuma shi kuma Allah mai rahama ne mai gafara ne da kaunar haka da ya gaba wanda sai yau hanyar gyara sai ki miki shi.
Suna na Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 da laifin mai zamani da fatan Allah ya samu amfani da abin da muka ji ko kuma tashi tsaye wajen neman ilimi domin yaki da jahilci da kuma sanin yadda za mu bauta wa Allah subhanahu wata'ala da ma sauran harkoki da ake gudanarwa na rayuwa. Sai kun sake jina a nan gaba.